gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta kafa wata kwamiti ta musamman da misasanta rikicin yan awaren ingilishin kasar a ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar littoral fayango francis amma ɗaya daga cikin yan kwamiti ɗin da alhaji ahmadu ya yi ne ƙarin haske kan wannan kwamitin da shugaban kasa fulbiya ya kafa
kasar kamaru take tusata musamman ta sashin yan ingilishi ko ta sashin baminda da boya to yanzu da gwamnati na taka rawan gani musamman ma kwanan nan shugaban kasa baya lamshi zabe ya saka wata kwamiti na wato sayar da wannan matsala kwamiti ne wato wanda ana nema wannan mutane yan ta'addan da suke jeji su fito su zo su mika wuya saboda a gyara al'amari kasan cewa da sun shiga jeji sun dauki makamai to a hakan kuma suna da matsaloli yanzu suna so su dawo birni suna jin tsoro wayan suna ganin idan suka shigo gari dole za su je gidan yari ko kuma shi yasa dewa na cewa shi dai su mutu da bindigan su a hannu ne kasa da ya ga haka shi yace gumma sa committee wanda idan mutun ya tuba ya dawo da bindiga za a iya daukan shi a gyara shi a yi mishi diko kuma sannan a tura shi cikin jama'a to kaga yanzu committee din muna kenan alfahari da wannan committee wanda aka sa a kwanan nan kuma wanda babban gwamna ne wanda ya aiki a birnin Duwala shi wannan Fayango Francis ya kasa kan wannan committee shi zai tafiyar da wannan committee kuma an sa kudade masu yawa wanda duk wanda ya zo dai wannan committee zai za daukike shi kuma za gyara mishi tafiya kuma ba za yi wani ko a kama shi ba ko kuma a tsoratar rayuwar shi ba
alai dan asabe ɗaya ne daga cikin masu fada aji a kungiyar yan awaren
kwanan nan wannan shi shugaban kasa wai yayi creating wani committee wanda shi ne za su je su sa mutane su wato su yan ta'adda to aje makamai to ba har yanzu dai ba mu san taya za a yayi wannan din ba domin an yi amfani da ƙarfi wato da ƙarfin soja da komai da komai wannan din bai yiwu ba to ba mu san yadda za a shugaban kasa zai zo na kawai ya yi digiri cewa an kafa kwamiti wanda za su je su ne za su je su sa mutane su to aje makamai wannan din bai yiwu ba domin tun lokacin da ya sa yin wannan digiri din ana kan kashe mutane ne kawai to kuma abin da mutane ba suka zauna suka yi nazarin cewa wato su manyan ƙofofin gwamnati ba sa so shi abin nan ya kare ya yi sa domin ba kuɗin wasa gwamnati take fitarwa ba a kan gani cewa wato an kwatar da wannan tazoma da ya tashi tun yau shekara biyu da yan kai a wannan kan haka ne abu ya tabbare gaskiya kan domin kuna su yan uwan ku yan jaridu wata ko su kusan da za su gaya muku abin da yake wuce gaskiya domin akwai ma wato wani abin nan da aka yi aka nuna cewa kuɗin da aka kashe kawai 2016 da abin da ya zo ma zuwa yanzu ya fi ƙarfin miliyar dubu kuma babu abin da ya canja to ina wayannan kuɗaɗen suke tafiya wayannan su ne suke tafiya da wannan su ne aka ba su wannan kuɗin din domin su kwantar da wannan tarzoman din ba su suka saya su kai da kuɗin din ba domin ba abin da ya canja gaskiya
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.